Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17:25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Ko kuma VOA Africa zango na 102.5 sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum. Yanzu ma Amina Bahari Auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku maimaitawar shirin tsakai mai wuya da kallabi. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta waye gari.
To jama'a, assalamu alaikum. Wata tawagar kungiyar Taliban ta kai ziyara Moscow, babban birnin Russia, inda ta gana da jami'an kasar mako guda bayan da Amurka ta soke wata tattaunawa da kungiyar ta Taliban kan zaman dakarun Amurka a Afghanistan. Kafafun yada labaran Russia sun ruwaito kakakin kungiyar ta Taliban Suhail Shahin, yana cewa tawagar su ta hadu da wakilin shugaban Russia kan rikicin na Afghanistan Zamir Kabilov a jiya Juma'a. Sun kuma tattauna kan matakan da ake bi don maido da zaman lafiya a kasar. A wani labari kuma, jiya Juma'a, shugaban kasar ta Afghanistan Ashraf Ghani ya faɗa wani gangamin yaƙin neman zaɓe cewa an kashe sama da mayakan ƙungiyar ta Taliban 2000 cikin makon da ya gabata. Yana mai jaddada cewa gwamnatinsu ce kaɗai mafita ga 'ya'yan ƙungiyar idan suna so a sulhunta. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNHCR ta nuna damuwa matuƙa kan mummunan tasirin da hukuncin da kotun ƙolin Amurka ta yanke zai yi akan mutanen da ke neman mafaka a ƙasar. Hukuncin ya jaddada tsarin da gwamnatin shugaba Trump ke amfani da shi na hana amincewa da masu neman mafaka a Amurka, muddin ba su nemi mafaka farko a ƙasashen da suke ratsawa ba yayin da suke kan hanyarsu ta zuwa ƙasar.
Our concern is with the people, families, unaccompanied children.
Kakakin hukumar kula da 'yan gudun hijira Andrew Mahechik kenan yake cewa damuwarmu ita ce mutane, iyalai da ƙananan yara da suka taho ba tare da yarakiyar kowa ba, waɗanda suka taso daga yankin tsakiyar Amurka suke ratsawa ta cikin Mexico, suna buƙatar taimakon gaggawa. Tsarin da gwamnatin shugaba Trump ta shimfiɗa shine dole sai masu neman mafakar sun yada zango a Mexico, su jira a saka musu ranar da za a saurari dalilansu na neman mafaka a Amurka. A Turkiya kuwa, shugaban ƙasar Recep Tayyip Erdogan ne ya gargaɗi ƙasashen nahiyar Turai, inda ya kira a gare su da su zo a haɗa hannu a raba ɗawainiyar kula da 'yan gudun hijira ko kuma a fuskanci wani sabon tuttulowar bakin haure, yayin da ita Turkiya ke fargabar za a samu sabbin 'yan gudun hijira Siriya da za su taso. Gargaɗin na Erdogan na zuwa ne a daidai lokacin da aka ga ƙarin kwararowar bakin hauren waɗanda suke shiga girka ta cikin ƙasar ta Turkiya. A cewar Majalisar Ɗinkin Duniya, a watan Agusta kaɗai bakin haure 8,100 ne suka isa wasu tsibirai da ke girka, yayin da kusan miliyan 4 ke zaune a Turkiyya. A shekarar 2015 kusan 'yan gudun hijira 800 suka shiga tsibirin girka, inda da yawa daga cikinsu suka dangana da sauran yankunan nahiyar Turai, musamman ma ƙasar Jamus. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar da ke tsara ayyukan jin kai ta Majalisar Ɗinkin Duniya OCHA ta faɗa a wani rahoto cewa tashin hankalin da ke karuwa a tsakiyar Mali na kawo cikas ga ayyukan jin kan da ake yi a yankin, lamarin da ka iya jefa rayuwar miliyoyin mutane cikin halin kakanikayi. A cewar hukumar, adadin mutanen da ke kubutar da ke bukatar taimakon ya karu da kashi 22 cikin 100, wato kusan mutum miliyan 4. Rahoton hukumar ya yi nuni da cewa rayuwar mutum guda cikin kowaɗanne mutum 5 na dogaro ne da kayayyakin agajin da ƙasashen duniya ke samarwa.
When people are simply removed from where they grow their food or where they have their livestock.
Kakakin hukumar kenan Jen Lack yake cewa dama idan mutane suka fice daga inda suke yin noman abin da za su ci ko kuma inda suke kiwon dabbobinsu, hakan na iya zama babbar matsala. Prime Minister Pakistan Imran Khan ya yi gargaɗin cewa matakin da ƙasar India ke ɗauka a 'yan kwanakin nan a yankin Kashmir da ake takaddama a kai ka iya haifar da masu tsatsauran ra'ayin addinin Islam a India da ma sauran sassan duniya. yayin da ke jawabi a gaban dubban mutane a Muzaffarabad headquarters Kashmir na bangaren Pakistan. Kan ya ce idan kana tauyewa mutane haƙƙinsu ka tura su zuwa makura, hakan zai sa su dauki tsauraran ra'ayi. Prime Minister na Pakistan har ila yau ya yi shagube ga gwamnatocin kasashen musulunci da suka nuna goyon bayan matakin da India ta dauka da kuma waɗanda suka ƙi cewa ufan kan lamarin. Shi da yankin na Kashmir na bangaren India shi ne yanki kadai da musulmi ke da rinjaye a ƙasar. Wata kotu a Boston da ke nan Amurka ta yanke wa fitacciyar 'yar wasan kwaikwayon nan Felicity Huffman hukuncin zaman gidan yari na tsawon kwanaki 14.
Kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda an jima kaɗan za mu maimaita muku shirin tsakai mai wuya, amma bari ku fara da jin maimaicin shirin kallabi tukuna.
Sauraro, assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Idan ma sauraro basu manta ba, a makon da ya gabata shirin kallabi ya fara kawo muku hira da Bilkisu Isiyaku Ibrahim, wata matashiya mai larura ta musamman wadda ta bayyana irin kalubalen da ta fuskanta a lokacin da take makaranta. A cikin shirin mu na yau za ku ji karshen wannan hirar da baraka Bashir wakiliyar murya Amurka ta yi da ita. Ga yadda ta ci gaba da bayani.
A gaskiya bayan da muka gama jami'a da muka je bautar ƙasa, alhamdulillah ba a kai ni ko ina ba, ban a Kano, kuma da muka je muka fito daga cikin camp, wato inda ake koya mana abubuwan da za mu shiga mu zama en corpus, sai aka bani takarda wanda ni zan je ma ma'aikatar da nake so aka yi min alfarma ganin ni mace kuma mai larura na musamman. Aka ce duk inda nake so in je in nemi aikin da zan yi na NYC ina a duk inda nake so. To sai kuma gaskiya alhamdulillah da na je Radio Kano cikin ruwan sanyi aka ɗauke ni, aka bani ayyukan da ya kamata na yi. Muka samu muka fara aiki a Radio Kano, wanda kuka sani kowane lokaci aka ɗauki ma'aikaci dole sai ya nuna ƙwazonsa ya ba da gudunmawa yadda ya kamata. Na yi programs da yawa a Radio Kano, na yi shirin mai gida karkataka inda ake koya al'umma yadda ake shirin girke-girke kala-kala, na yi labarai da rahotanni, na yi aikin presentation wato mai gabatar da shirye-shiryen gidan rediyo, na yi abubuwa daban-daban kala-kala a gidan rediyo, na yi shirin na kasa ba ta waya ba tare da Kabiru Getso. Duk dai abubuwa dai da ya kamata ka yi, mun dai ya gwargwadon mu ba kuma da gudunmawan mu na musamman a cikin ayyukan da ake na shirye-shiryen gidan rediyon jihar Kano. To lokacin da nake neman aiki bayan na gama NYSC, gaskiya na sha gwagwarmaya da yawa, duk da dai an san gudunmawan da suke bayarwa, amma ko yanayin yadda ba da aiki yake ne ko kuma yaya ne, to gashi nan dai. Amma dai cikin wani bayan ɗan wani lokaci kaɗan aka ɗauke mu casual staff, wato contract, wato aikin da za ka yi haka kamar dai kana taimakawa, kafin in Allah ya yarda aka samu maka aikin za ka zama cikin ma'aikatan gidan. Muka fara a haka lokacin ma muna tare da shauran abokanan aiki, sai kuma can muka daɗa ɗan neman aiki lokacin an buɗe Freedom da wasu gurare dai, kuma dai abubuwan dai ba daɗi ba mu samu ba. Muka haƙura mun ɗan rubuce-rubuce mun tuttura CV ɗinmu, da Allah dai ya ƙaddara ma dai kawai dai aikin namu a nan gidan rediyon yake. Alhamdulillah lokacin gwamna Malam Ibrahim Shekarau, senator yanzu na Kano Central,
a lokacinsa a 2010, December 2010 aka ɗauke mu aka ba mu aiki, alhamdulillah, mun gode masa kuma muna ƙara godiya domin gaskiya ya taimaka mana a lokacin mun samu aiki, kuma mun ba da gudunmawar mu ba irin aikin da aka ba mu da ba mu iya yi. Muna zuwa ɗora hotunan wurare daban-daban, muna rubuta labarai, muna gabatar da labarai. Na yi aiki a FM, na yi aiki a AM, na yi aiki a wurare daban-daban. Bayan haka har na ji na yi aiki ma da ƙungiyoyi masu zaman kansu, wanda a nan ma a nan challenges ɗin yake. Lokacin da na samu aiki a wannan ƙungiya mai zaman kanta da ta zo Najeriya za ta gabatar da wani aikin lafiya a nan jihar Kano, suka ɗauke ni suka bani wani aikin da ake cewa advocacy coordinator. Ba irin gwagwarmayar da ban yi ba da al'umma, domin muna so mu ga an samu wani policy change a nan jihar mu da sauran jihohin da ake fita ina, kamar Bauchi, Jigawa, Ondo da Kaduna da sauran, da Abuja da wasu garurrukan da aka yi aikin nan. Kuma alhamdulillah mun ci nasara sosai, mun samu mun gabatar da ayyukan wannan kungiya har an ba mu yabo masu yawa, kuma wasu daga ciki har suna zuwa su same ni su ce mun dama ana samun mata Hausa da suka iya aiki irin wannan, a ina kike aiki, ko dai ba Bahaushe ba ce ke, ko kuma yaya dai irin waɗannan abubuwan da ya su taimanta mun cewa ai Bahaushe ce gaskiya gaba da bayana yayi na da komai ya sa Fulani ce, kuma aiki da ba kuma alhamdulillah iya mutum tsaya mana da kafansu biyu sun samun karatun, to domin mai aikin da abin da muka karanta ba wani ya je ba mu ba, alhamdulillah an sha gowar mai, amma alhamdulillah mun gode wa Allah da duk asaman da kuma abin da ya yi nan, mun gode alhamdulillah.
To masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen wannan hirar, a nan kuma za mu da sa'a 20 mu na yau. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Bilkisu Isiyaku Ibrahim da Baraka Bashir da ta yi hirar da ita, da kuma Miss Julie Gresham da ta taya ni haɗa shirin. Ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
Yanzu kuma ga maimaitawar shirin tsaka mai wuya.
Tsaka mai wuya.
Wallahi wannan abin da suke faɗi na mana wai settlement, wai ko ta jiya ta bada eka kaza kaza, kamar abin da Fulani ne suke faɗa. Godu da kosel niwa, jodo to erena mu jira juda hokkadun, wanda yake da naman giwa zai zauna yana jira mai kurege gasa ya bashi.
Alherin sa shine in aka yi wannan riga ɗin misali, a ce duk gwamnati da yake so ya je yayi, in yayi shi aka gan shi yana yi, wasu kuma sai su yi.
Yanzu Abuja ne, idan an ce duk wanda ya zo ba zai sake fita ba, zai ajiye shi a rinka kiwon shi kamar rago zai yi ne. Sugunarwar babu wanda yake da abincin da zai ciyar da dabba kamar miliyan 20 da muke da ita a ƙasar nan.
Mu ma ƴan ƙasa ne, a aife ka waje a ce kai baka isa kai wani abu sai dai ka tafi, dole ne.
Ya da namu za a ba mu, za a mai da mu miskini, a ce za a ba mu sadakar gurin kiwo, za a mai da mu ƴan gudun hijira a ƙasar haihuwar mu. Kamar mace ne a ce za a aure da ita ga maye, ba auren ne ba ta so ba, mayen ne ba ta so.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwar mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Kamata ya ce yau mun kawo muku kashi na uku kuma na ƙarshe na muhawar da muka fara kawo muku a kwanakin baya kan cece kucin siyasar ƙasar Kamaru. To amma wajibi ne muka jingina wannan shirin saboda mun ga cewa ɗaya daga cikin ɓangarorin biyu da ke muhawara ɗin ba su samu sukunin su gabatar da nasu gefen yadda ya kamata ba. Saboda haka za mu jira wannan sai can gaba, watakila za mu sake dawowa mu ci gaba da magana Kamaru. Amma yau daman niyyarmu ita ce cewa da zarar mun gama da Kamaru ɗin za mu dawo cikin Najeriya domin so mu wannan takaddama da za ku so mu ji a yau akan rikicin da ya biyo bayan ƙudurin gwamnatin ta Najeriya na samar da shirin na ruga domin makiyaya. Abinda wasu makiyayan suke so, wasu suna dare-dare game da shi, wasu kuma san ba sa son sa. To akan haka ne wakilinmu na Abuja Samaina Kane shirya mana muhawara ta musamman da za ku fara ji a yau a tsakanin wasu manyan shugabanni biyu na ƙungiyoyin Fulani na Najeriya. Kamal Hassan mu ji.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa cikin wani sabon shirin na tsaka mai wuya, wanda a yau za mu duba batun wato tsugunar da makiyaya a wuri guda wanda ada gwamnatin tarayya ta kudur aliyin yi wanda ake kira da turanci wato ruga settlement. Wannan shiri an so aishi ne domin a tsugunar da muke yauri guda wanda gwamnatin tarayya ke ganin cewar zai iya magance matsalar rikice-rikice tsakanin makiyaya da manoma a sassa daban-daban na Najeriya, sannan kuma zai bai wa su makiyayan damar samun walwala da sa'ida su zauna wuri guda domin bunƙasa al'amuransu na kiwon dabbobi. Wannan shiri da ya kawo cece-kuce tsakanin bangarori daban-daban na Najeriya, hatta tsakanin su kansu wato Fulani makiyaya waɗanda ake shirin domin su. A yau cikin wannan tattaunawa tamu za a fafata ne tsakanin Honorable Khalil Muhammad Bello wanda shine shugaban kungiyar Fulani makiyaya ta Kulin Allah ta ƙasa baki ɗaya. Sannan a ɗaya bangaren ina tare da Malam Garus Gololo wanda tsohon coordinator ne na kungiyar Meta Allah ta ƙasa reshen jihar Benue. Malamai barkanku da zuwa wannan shiri namu.
Insha Allah, godiya Allah.
Khalil Muhammad Bello, na san kai baka goyon bayan wannan shiri da aka bulo da shi na Ruga Settlement.
Rede gaske.
Me yasa baka goyon bayan wannan shiri?
Wato tsari ne wanda aka yi shi ba tare da an yi nazari ba, ba tare da ma an waiwaici waɗanda tsarin ya shafa ba. Tsari ne kawai waɗanda suka tsara shi suka zauna su kaɗai suka tsara, kuma ba su san harkar kiwo ba, domin mutumin da kotin kiya bai taɓa kiwo ba. Babu yadda za a zauna tsari kowane layi na rayuwa, akwai waɗanda suka san shi. Idan har ana so shiri ya yi nasara, akan yi masa kyakkyawan shiri ne da kwalliya za ta biya kuɗin sabulu. Babu yadda za ka shirya harka ta ƙasa ta tsugunar da makiyaya ba tare da makiyayan ma sun sani ba. Dole ne idan kana son tsarin ka yi nasara, waɗanda za ka yi domin su ya kamata ka shigar da su. Kuma wannan harka ma gaba ɗaya in ka kula, shaida ce ta cewa ma a ƙasar nan ba a ɗauki makiyaya a bakin komai ba.
Kalil, muna zuwa. Malam Garus Gololo, ku kuna goyon bayan wannan shiri na tsugunar da makiyaya?
Kamar ni kam a gaskiyar magana, riga din nan da an yi ta tana da kyau, saboda abin da yasa take da kyau, yaran nan za su dama wanda za su yi makaranta. Kuma yawon nan yanzu,
amma ai yanzu ma akwai shirin nomadic education, ba sa makarantar ne amma
nomadic education ai baya aiki, tunda ina ga ya dade baya aiki. Kamar ni kamar Benue da nake ana tura musu kuɗi, kuma babu nomadic, tunda babu Fulani ma a wajen, ba gaba ɗaya an kore su, babu wani Fulani ba tunda aka wannan lord din nan. Kuma su federal government mun rubuta musu
wannan doka kenan,
doka wanda shi gwamnati ya kawo baya so ya ga makiyaya ma kwata-kwata a Benue, yace za a yi ranking din babu. Kuma Fulani ya sa lifeguard guard suka kore su kwata-kwata, babu ma Fulani a Benue.
To mu dawo kan maganar ruga din nan.
Ruga din nan yanzu in aka yi ta za ta yi taimako, amma sanitization din ya kamata a gaya wa mutane din menene ma'anar riga. Kaga da aka kawo nan ma'anar riga nan, ko ina mutane kawai sun yi ca, kamar su kasan can South West, kamar kasan Yoruba sun tayi masu kace ana so a kwace musu waje. Amma kuma an ba su abun nan, an ce to youth empowerment ana biya su, ba su ce gwamnati ta yi kuskure ba. Kuma su an ba su mukamai duka, ba ce sun yi kuskure ba. Kuma su Fulani nan wanda yake so ya musu dinnan, mu dinnan mu ma yan siyasa ne, kuma mun zaɓi wannan shugaban ƙasar nan. Mutum ɗaya babu a ce wannan ba Fulani ne an ba shi appointment akan magana Fulani. Me yasa mu ba za a ba mu wannan ba?
Khalil Muhammad Bello, kaji shi Garus Gololo ya ce ku da kuke adawa da wannan shirin, watakila ba ku fahimci shirin ba ne, haka ne?
Masha Allah, wato ko da mun fahimce shi shirin, na faɗa na sha nana ta, ba tsari ne mai kullewa ba. Domin a cikin shirin idan ka duba ana cewa za a gina wa makiyaya gidaje, za a yi musu asibiti, za a yi musu kwata, za a yi musu recreation center, sannan za a zo a shuka ciyawa. Ciyawar ma tukuna ai in ka ɗauka ita ce decoration. Kuma idan da gine-gine makiyaya suke so da ba su iso Najeriya ba, babu yadda za ka yi kai. Babban muhimmin abu ga makiyayi mun sha faɗa shi ne ciyawa da ruwa. Idan ka sama makiyayi ciyawa da ruwa ka gama masa
ko. A ina zuwa kaji yanzu misali inda ce kun ba da goyon baya wannan shirin, inda an tsugunar da ku a wuri guda, kuma an samar da ciyawa da ruwan ai.
Yanzu Abuja ne, idan an ce duk wanda ya zo ba zai sake huta ba, za a je shi a rinka kiwon shi kamar rago zai yiwu ne. Mu ba tsugunarwar muka ki ba, domin tsari ne da ya kamata tukunna. Idan ka ce za ka tsugunar da makiyaya, idan ka yi ruga din shi za ka yi shanun fuka-fukai ne. Mu abu yaya muna da abunmu ba za a mayar mana namu ba? Kana bin mutum 100,000 sai ya zo yana cewa zai baka 500 kyauta. Ina burtulolinmu don mai ba za a buɗe mana su ba? Ina guraren kiwo da muke da su na ƙasa waɗanda wasu suka handame? Idan ka raya waɗannan kaɗai sun ishe mu. Tsugunarwar babu wanda yake da abincin da zai ciyar da dabba
kamar miliyan 20 da muke da ita a kasan nan kuma kaurare kiyayya zai kawo tsakanin makiyaya da manoma idan ka duba yanzu na zuwa daga kauyen mu duk bakin hanyar nan har bakin kwalta annomi wanda a kaida ya kamata a ce akwai mita 30 tsakanin kwalta da gona yau ya zama tilas makiyayi ko ya bi kan kwalta ko ya shiga gonar wani to wannan shine abin da shirin da an tsaya an yi shi da mu za mu ga gwamnati gaskiya yadda ya kamata a yi shi amma ba da niyyar shi ma tsugunarwa ba mu duk abin da za a yi mana a je a yi mana a wuraren mu na kiwo duk kudin da za a kashe a fitar mana da burtunolin mu ya da namu za a ba mu za a mai da mu miskini a ce za a ba mu sadakar gurin kiwo za a mai da mu yan gudun hijira a kasar haihuwar mu kamar mace ne a ce za a aure da ita ga mai ba auren ne ba ta so ba mayan ne ba ta so duk idan aka tsara tsarin mai kyau yadda ciyawa tafi ba da inganci ba gine in kai dakuna ma mahauta kaiwa ba makiyaya ba ya da mana kwata
garus gadalo misali ka ji abin da kalle ya faɗa
eh magana man nan burtule din ai mu kaman mu wanda muke binu mu kaman muka sani saboda babu magana shanu ma barin ta na burtule na tsaye dai kana makiyayi an ce za a kawo ta doka an kawo doka an kore ku kwata kwata wajen tsarin da na gani na ɗaya shine a Najeriya da yan dauki ba Fulatani shi ba mutum bane ba kawai
imar kalar bayani
sabu karin bayani shine abinda yasa da an dauke su a matsalan mutane ne mu ne zamu yi zabe zamu yi komi amma in an tashi kuma ji gwamnatin nan ba a yi magana da Fulani
amma yanzu misali ai yanzu gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta bullo da shirin wannan tsugunar da makiyaya na ruga din domin ayi da kudin ne ba ku gamsu da wannan ba
ah to ai magana ayi da mutane din lokacin minister of agriculture ya kamata a ce wannan shi fa yana minister ne kuma daga Benue yake an kori Fulani din ta ina za a riga babu Fulani ma a wannan Benue din nan
ah to ai ba maganar ba ta Benue kadai bane ta duk Najeriya ne
gaba daya ma maganar kenan ai shine ya fara cewa maganar riga daga yana magana kawai duk gwamnati suka dauka shi gwamnatin Benue din
wato amma abinda gwamnatin tarayya ke cewa shine duk jihar ta so za a fara guji da ita waɗanda kuma ba su so shikenan to me ya sha muku akan wannan lamar
abin da yasa ba ka san daga cewar kawai gwamnati wanda suke so su yi sauran mutane sun ce ana so kwace musu waje a Najeriya nan kuma mutane nan sune suke karuwa da gwamnati nan sune suke komi da gwamnati Fulani bai da wani karuwa a wannan gwamnati kwata kwata kawai
wannan kallon Muhammad Bello ta kamaimai ku a rigan nan me matsalan ku ne
babu kabilar da take kungiya sai kabilar da aka danne wadda take neman a daga ta shi ba Fulatani in yace a danne shi a kasan nan wa ya danne shi in ma dannewa ne wata kilshe danne wani dan dai kawai ya kasance mutumin da yake da komai kuma ya rasa komai
ina son magana ruga din nan menene ne matsalan abin da yasa ku kuke adawa da shirin ruga menene ba ku so a cikin me kuma shirin wanda ba je dai ba
wato ƙara ingiza mu ne a cikin matsalar da gwamnati ta jefa mutun da farko kaga ni kamar yadda abokin muhawara ta ce ba dauki makiyaya ma a zaman mutane wannan shine gaskiyar magana
amma yanzu kaje da gwamnati ta ce za ta yi muku shirin tsugunarwa na ruga settlement ku ce kuma ba dauki makiyaya a bakin ku in ba doka din ba ai ba za a yi wannan shirin ba
to tsugunarwa shin an taba shin danda dokin kara ne dabban nan za a zo a ce za a tsugunar da su babu abinci babu ma tafarkin da za su bi su je in dan me za idan za a tsugunar da mu manoman ma a tsugunar da su mana ko an yi noma a ce shikenan iya yar gonar sa in ya noma ta ya tsaya iya abinci iya abin da ya samu shi zai ce shayewa matansa sutura maganar ita ce a zo mu abin da muke nawa mai sauki ne ba muna kiriga bane ya kamata duniya ta gane duk abin da zai ka ci gaba muna san shi amma a waru a kunce kullin ya za a yi tsari na kasa makiyayan ma ba mu sani ba shin idan har da gaske ne a zo a yi tsari mai amma ba na tsugunarwa ba ci gaban kasan nan bai kai a tsugunar da mu ba
garis gadalo ku da kuke gomba wannan shirin ido rufe menene kuke ganin abubuwa masu kyau a cikin wannan tsarin na ruga din nan wanda kuke ganin watakila in an yi shi zai taimaka wa makiyaya
to gaishe ku malamai to zamu tsaya nan sai Allah ya kai mu makon gobe lokacin da zamu dawo kuji yadda muhawara ta juya kan shugaban Najeriya din Muhammadu Buhari da yadda alakar ta zama ba Fulatani take tasiri a cikin yawan sukan lamirin da ake yi Fulani a Najeriya din da kuma zargin da wasu suke yi na cewa shirin ruga na gwamnatin tarayya kwari yana da kama da wani shirin da gwamnatin jihar Benue ta taba fitowa da shi akan makiyayanta sannan kuma meye martanin su Fulani ga gayyatar nan da gwamnan jihar Kano ya musu na cewa idan ba a san su a kudancin Najeriya duk su tare su dawo Kano zai muna godiya ga su baƙin namu wato Khalil Muhammad Bello da kuma Gazu Gwalalo sannan musamman da shi wakilin namu Hassan Mainakaina da ya shirya wannan muhawara a can Abuja a madadin su duka ne Aliyu Mustapha Sakuta a Washington DC mun ba ku lafiya.
Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu. Amina Buhari Auna ce ke cewa a wani lafiya.
Ma bansa kila, ma bansa kila.